Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Miki kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 11 ga watan Disamba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, kwamitin musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona ta Pfizer. Rundunar sojin Amurka ta tura babban jirgin yakinta samfurin B-52 zuwa gabas ta tsakiya jiya Alhamis a matsayin gargaɗi ga Iran. Sannan ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na iya fuskantar yaduwar annobar COVID-19 a karo na biyu.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an cafke wasu daga cikin mutanen da suka sace ba Amurka a jamhuriyar Niger suka kuma kai shi Najeriya.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta cafke biyu daga cikin gungun masu satar mutanen nan na ƙasa da ƙasa da suka sace ba Amurkan nan, wato Philippe Nathan Walton, a gonarsa da ke ƙauyen masallaci a ƙasar Niger.
A jamhuriyar Niger kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka ne suka shigar da ƙara don ganin an zakulo masu hannu a fadakallar kuɗaɗen makamai a ƙasar.
Wannan dosiyen nan ya ci gaba, kuma duk wanda suka ci kuɗin Niger su san da cewa yau ko gobe suna amayonsu. Wannan tabbas ne, insha Allah, muna fata justice zai yi aikin da ya kamata ya yi.
Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Borno ya yi alkawarin sake buɗe hanyoyin jihar da sojoji suka rufe tsawon shekaru. Muna kuma tafa da shirin da ɗan gari, wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke zagayawa suna kamana tarihin garuruwa. Sai kuma nasiha Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bayan shafe sa'o'i tara ana tattaunawa jiya Alhamis, wani kwamiti na musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona, wadda babban kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus suka ƙirƙiro tare. An yanke wannan shawarar ce a daidai lokacin da Amurka ke tabbatar da cewa ana samun masu kamuwa da cutar fiye da yadda aka taɓa gani a baya. Zuwa yammacin jiya Alhamis, an samu masu ɗauke da cutar miliyan 15.5 da kuma jumlar mace-mace zuwa yanzu wajen 281 bisa ga bayanan jami'ar Johns Hopkins. Daga cikin mutane 22 da ke cikin wannan kwamiti na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA, guda 17 sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da rigakafin, 4 sun kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa, a yayin da kuma guda ya ƙaurace. Bisa ga hujjojin da suka tabbata a kimiyyance, amfanin ɗaukar rigakafin corona ɗin da Pfizer da BioNTech suka ƙirƙiro ya zarce duk wata kasarar da ke akwai, musamman ma ga masu shekaru 16 zuwa sama. Ganin wannan, kwamitin ya bayyana amincewarsa. Ga dukkan alamu, hukumar ta FDA za ta bayyana matsayinta na ƙarshe a yau ɗin nan Juma'a ko gobe Asabar. Rundunar sojin Amurka ta tura babban jirgin yakinta ɗin nan na kai hare-haren bumabumai samfurin B-52 tun daga nan Amurka zuwa gabas ta tsakiya jiya Alhamis, a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ake ɗaukawa na tauna tsakuwa don Iran ta yi shakkar kai hare-hare a yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin, a cewar wani babban jami'in sojin Amurka. Wannan tura jirgi da aka yi ba don wani takamaiman shirin kai hari ba ne, gargaɗi ne kawai ga Iran don karta ɓallo wani abu, abinda babban jami'in na sojin Amurka ya gaya muryar Amurka kenan bisa sharaɗin sakai sunansa. Ya ƙara da cewa kwanan nan sojoji sun ga wani abin da ya kira wasu alamu a ƙasar Iraki masu tayar da hankali da ke nuna alamar Iran ko kuma wasu mayaƙa masu alaƙa da ita na shirin kai hare-hare. Waɗannan alamu haɗe da ci gaba da rage sojojin Amurka da ake yi a Iraki da kuma zagayowar ranar da wani harin Amurka ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar mayakan juyin juye halin Iran na Quds, Qasem Soleimani, na haddasa wani yanayi na yiwuwar Iran ta dawo kasadar tabka wani kuskure na kai hare-hare a cewar babban jami'in sojin na Amurka. Wasu mambobi biyu na kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun yi ma gwamnatin shugaba Donald Trump ta yin wata yarjejeniya wacce za ta share fagen cire sunan Sudan daga jerin sunayen kasashen da Amurka ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Tuni ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin Sudan ta yadda za ta biya diya ga iyalan waɗanda munanan har-haren ta'addancin nan na shekara ta 1998 da kuma 2000 da aka kai a Afirka da gabar ta tsakiya suka rutsa da su a madadin cire sunanta da kuma maida mata kariyar da take da ita a matsayinta na ƙasa mai yauci. To amma wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na barazanar taka mai yarjejeniyar burki saboda za ta iya hana iyalan waɗanda hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 suka rutsa da su ɗaukar matakan kotu kan Sudan.
To kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran, za mu leƙa ƙasar Najeriya. Inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta cafke mutum biyu daga cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka sace ba Amurken nan daga jamhuriyar Nijar suka kai shi Najeriya. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta cafke biyu daga cikin gungun masu satar mutanen nan na ƙasa da ƙasa da suka sace ba Amurken nan, wato Philippe Nathan Walton a gonarsa da ke ƙauyen masallaci a ƙasar Nijar kuma suka antayo da shi Najeriya. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya aiko mana na nuna cewar waɗanda aka cafke ɗin su ne Aliyu Abdullahi ɗan shekaru 21 wanda ake wa laƙabi da Malam, sannan sai Aliyu Umaru ɗan shekaru 23 wanda ake wa laƙabi da Kwatte Kusu, kuma dukkaninsu 'yan jihar Sokoto ne. Mutum biyun da aka cafke dai na daga cikin gungun masu satar mutane 15 'yan Najeriya da Nijar da wani mai suna Bate ɗan Alhaji ke masu jagoranci da kuma ɗan Buda. An cafke su ne biyo bayan bayanan sirri da ke nuna cewar suna kitsa sake yin wani garkuwa da mutanen domin ɗaukar fansar mutanensu shida, wato 4 'yan Najeriya da 2 'yan Nijar da sojojin kundumbalan Amurka suka kashe yayin kubutar da ba Amurken. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce zai ci gaba da musayan bayanan sirri da takwarorinsa na ƙasashen Afirka ta Yamma da kuma ƙara ƙarfafa tsaro domin ganin cewar an yi maganin masu aikata miyagun laifuka kan iyakokin. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya.
Dr. Filu, kotun kolin Amurka da goyon bayan daukacin alkalanta ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa wasu mutane uku musulmi waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin sunayen waɗanda gwamnati ta hana wa shiga jirgin sama saboda zargin sun ki amincewa su zama masu tsegunta ma hukumar bincike ta FBI za su iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu kuma a biya su diyyar cin zarafi. Mai shari'ar nan ɗan ra'ayin riƙau Clarence Thomas, wanda ya fice wajen kare 'yancin addini, shi ne ya rubuta matsayi mafi rinjaye. Yana mai cewa mutanen na iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu a matsayinsu na ɗaiɗaiku a ƙarƙashin dokar 'yancin addini na shekara ta 1993. Dokar, wacce ake kira dokar kare 'yancin addini, ta amince mai ƙara ya buƙaci diyyar kuɗi saboda cin zarafi daga jami'an gwamnatin tarayya a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane. Abinda alkali Thomas ya rubuta kenan a wani bayani mai shafuka 11. Yayin da ya rage makonni uku kawai Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ta tsari mai cike da rudani da kuma tsada, sanadiyar rashin cimma yarjejeniyar ficewa ta Brexit, jiya Alhamis shugabannin kungiyar tarayyar Turai da na Burtaniya sun ga wani abin da ya dada nuna cewa tattaunawar za ta ma wargaje. Kuma har Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ma ce akwai alama sosai ta rashin nasarar tattaunawar. Duka bangarorin biyu sun gaya ma jama'ar su cewa su shirya don fuskantar abin takaici saboda cinikayya tsakanin Burtaniya da sauran kasashen Turai za ta fuskanci kalubale mafi girma a kusan tsawon rabin karni. Kalaman na Johnson masu cike da shakku na zuwa ne a daidai lokacin da wakilai a wurin tattaunawar ke kokarin sake farfado da wani bangare na tattaunawar wanda aka samu ci gaba akai a baya, amma daga bisani aka samu akasi saboda wasu lafuzza.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wani yunkuri na sake farfado da harkokin tattalin arziki da sauƙaƙa samun na rayuwa, gwamnan jihar Borno ya alƙawarin sake buɗe hanyoyin jihar a watan Janairu da sojoji suka rufe dalilan matsalar tsaro da yankin ya fuskanta. Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlam ya ce cikin watan Janairu 2021 za su buɗe dukkanin hanyoyin da ya hada jihar Borno da wasu jihohin da jami'an sojan Najeriya suka rufe sakamakon matsalar tsaro, da kuma yanzu hakan ya kawo seko wajen gudanar da harkokin rayuwa ga al'umman jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi a sauran majalisar dokokin jihar Borno, inda ma ya ƙara da cewa
as you are all aware, the insurgency has hindered free movement of various road network in the state. In view of that, it is our intention to open up free access roads to Dikwa from Dikwa to Gamboriji here.
Yace kamar yadda kuka sani, matsalolin tsaro ya katse hanyoyin zirga-zirga da dama a jihar Borno. Saboda haka muna da niyyar buɗe dukkanin hanyoyin da aka rufe, musamman ma wanda ya tashi daga garin Dikwa zuwa garin Gamboru a cikin wannan shekara. Sannan kuma za mu buɗe hanyar da ya tashi daga garin Bama zuwa Banki a wata mai zuwa idan Allah ya yarda.
We shall ensure complete reopening of this road in such a way that there should be no escort.
Yace za mu tabbatar cewa mun buɗe waɗannan hanyoyin gaba ɗaya, wanda kuma za a ma bi su ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba. Na sake farfaɗo da tattalin arziki a jihar. Amma dai sai da wannan rahoto ke nuni da cewa wasu mayaka da ake zan cewa 'yan bindiga ne sun sace wani ma'aikacin agajin masu zaman kansu a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, wanda yanzu hakan babu shi babu labarinsa. Wani hanya dai ya tashi daga Maiduguri zuwa Damaturu da ta dangana har zuwa kudancin Najeriya, kuma ita ce hanya guda ɗaya tilo da al'umma kan yawaita zirga-zirga a kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda biyu. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciya jamhuriyar Nijar, inda wasu ƙungiyoyin fafutuka suka shigar da ƙara kotu don ganin an zaƙulo masu hannu a badaƙalar kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaron ƙasar. Salam Umar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kazamar asarar rayukan da aka fuskanta a harin Barikin Inatus na ranar 10 ga watan Disambar 2019 da wanda ya laƙume rayukan dakaru 89 a shinagodar iyakar Nijar da Mali na daga cikin manyan dalilan da suka sa shugaba Isu Muhammadu ya umarci ministan tsaro Professor Isu Katambe ya gudanar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun nasara a hare-haren da aka yi fama da su a wancan lokaci. Binciken ya gano cewa rubda ciki akan kuɗaɗen makamai da rashin siyan kayayyakin da suka dace ne ke haifar da wannan mummunan al'amari. Sai dai hukunta masu hannu a wannan harƙalla ya faskara. Dalili kenan ƙungiyoyin kwararren hula Rotab Niger da Alternative Espoir Citoyen da Tournoi La Page National da Tournoi La Page International suka shigar da ƙara a kotun Yamai, kamar yadda a yanzu haka wasu takwarorinsu na ƙasar Faransa ke irin wannan gwagwarmaya. Munkaila Halidu na daga cikin shikashikan wannan tafiya.
Ƙungiyoyinmu guda hudu mun ɗauki avocat can Paris ya aje dossier na yayi shi yanda ya kamata. To wannan dossier nan ne muka ɗauko yau, muka kawo muka ba procureur. Mun ce wannan zancen nan na minister de la defense da mutane sun aza an manke da shi, a bumbun manke da shi ba shiri muke nan gai. Yanzu mun kare shirin mu, mun kawo dossier mun bashi. Ya dauki dossier din yayi an registre. Harkan minister de la defense ba kasar mu Niger kadai ne ya shawa ba, akwai kasashe da dama da ke ciki. Insha Allah wannan dossier nan ya ci gaba, kuma duk wanda sun kici kudin Niger su san da cewa yau ko gobe suna amayo su. Wannan tabbata ne insha Allah muna wata justice zai aikin da ya kamata yayi, tunda justice din da za a yi da nan Yame da can Paris kenan waɗanda akwai sunayen cikin wannan dossier nan insha Allah sai an ji.
Badakalar kuɗaɗen makamai wata magana ce da gwamnatin Nijar ta damƙa rahotanta a hannun alkali mai kare muradun hukuma domin gudanar da bincike a shari'ance. sai dai watanni fiye da hudu bayan da muka waɗannan takardu shiru kake ji game da batun hukunta masu hannu a wannan ta'asa da ta haddasa salwantar dubban miliyan sefa. Dalili kenan ayi rajin kare haƙƙin dan adam suka fara yunkurin farfado da wannan magana, wace a dalilin ta wasu daga cikin su suka ci kasan watanni sama da shida bayan da aka kama su a yayin wata zanga-zangar nuna buƙatar a haske a almadanar da aka tafka a ma'aikatar tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mumuni Barma, wannan shirin zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin jihar Nasarawa da ke nan birnin Lafiya. Ni ne naku mai gabatar da wannan shiri Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci fadan dagacin garin Uga da ke karamar hukumar Lafiya, Alhaji Abdulkarim Yusuf Uban Duma. Rankai daɗe, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri nan.
Alhamdulillah.
Tare da wata lokaci ba za mu so kaɗan ba ƙaitaccen tarihi na wannan gari na Uga.
Alhamdulillah, wato an kafa Uga shekaru kamar tun 13 century a bisa tarihi
na
13 shine Uga ya kafu. To Uga, tarihin Uga ba zai cika ba sai in mun kawo Alingani, saboda ita Alingani lokacin nan Ware Kani ne, shi Oseta shine wanda ya kafa Uga. Oji shi ya kafa Alingani, suna tare ne. Shi ne fita ya bar Alingani ya zo, shi kuma ya kafa Uga. Yan uwa ne, wasu ɗaya ubansu ɗaya bisa tarihi. Lokacin nan tun kan rushewan Kwararafa, Jukunawa ne asalinsu. Suna bin ruwa ne, suna farauta da kuma kamun kifi, sana'ansu kenan. Abinda ya kai su wannan yankin kenan. Ni din kaina ne jikan Oseta ne wanda ya kafa Uga din.
To shin kaman daga yanzu, daga wancan lokaci zuwa yanzu, kaman sarakuna nawa ne suka yi kai kuma sarki ne nawa?
To yanzu zuwa yanzu, bisa da yake abu ne wanda ya dade, kuma mutanen mu gaskiya ba karatu suka yi irin na kididdigan rubutu a ce za ma an yi sarakuna da yawan gaske. To yanzu dai waɗanda za a iya faɗe su hakan nan a baki a ce wani wani, ba za su fi kamar guda goma ba. Amma suna da yawa kwarai, suna da yawa. Domin bayan shi Oseta ɗin akwai Oji, akwai Akirasi, akwai Omake, akwai kuma wanda muke kiran shi Koku, akwai wanda ake kiransa Dokoyi, akwai Ado, akwai Adi, akwai Abdullahi, sannan sai ni yanzu Abdulkarim.
Kaman gidan sarauta guda nawa ne a cikin garin Uga?
Gidan sarauta biyu ne a garin Uga. A yanzu gidan sarauta akwai wanda ake kiransu Bari, gidan mu kenan. Akwai kuma Ogujo, wasu gida ne daban su kuma.
Wani irin kabilu ne a shi wannan gari na Uga?
Kabilan da ke Uga da suka kafa Uga su ne ake, su ne asalin masu ƙasa, su ne kuma sarakunan wannan ƙasa. Wato su ake, ake ba mu da yawa. Kuma garuruwan guda hudu ne ko biyar, shi ne Uga, Alingani, Gwayaka, Kiguna, sai sabon gidan bakin koki, garuruwan da kai ake kenan suke ciki.
To kaman bayan su kabilan ake din, akwai wasu kabilu da kuke tarayya da su?
Akwai wasu kabilu a yanzu waɗanda muke zama tare da su, musamman a Uga. Akwai Igon, dan su ne kusan kabilu mafi yawa da muke tare da su. Akwai kuma mutanen Mishere, irin mutanen nan na gefen Plato din nan. Daga nan kuma akwai kaman Alago, muna tare da su. Akwai mutanen wamban nan
Rendere,
akwai Rendere wanda muna tare da su kaman Fadama South a ga dukkan Rendere, amma duk muna tare ne. ya akwai kuma ankwayawa duk muna tare da su su ne kabilun da mu muke kusanci da su kenan.
To ya kaman zamantakewan al'ummomi da suke wannan gari na Uga?
Alhamdulillah zama da muke yi yanzu zamani na lumana. Ya akwai kuma biyayya gwargwado babu wani matsala tsakanin mazauna Uga a yanzu. Babu wata kabila ko da yake an dan samu wani rashin jituwa wani lokacin baya kamar shekaru 5 zuwa 6 suka wuce, amma duka wannan ya kawar tun abu ne wanda ya kusan shafi state gaba daya lokacin.
To kamar wace irin sana'a ne mutanen Uga suka shahara akai?
Alhamdulillah lokacin da su ake suka taso daga kwararrafa lokacin dan kamar yadda na bayyana maka tun farko su jikunawa ne. To amma da suka zo wannan yanki ne mai tsananin duhu sosai, wato dark forest ne, wurin kurmi ne na gaske. To sun zo suna farauta ne da kuma kamun kifi. To lokacin akwai giwaye manya suna zuwa suna safaran hauren giwaye suna bi da shi ta wannan ruwan, domin Uga dukkan su ga ruwan ake suna bakin ruwa ne. To tun daga ibi suke bin wannan ruwan har ya zo ruwan ke ne zo har arike a nan. To wannan ruwan shine wanda ya bulla nan sabon gidan bakin kogi. To suna bin wannan ruwan ne, suna wannan safara na hauren giwa kuma suna kamun kifi. Kaman fadaman bauna da yake fada lokacin aka ce manya-manyan baunaye ne gaba daya suke kiwa a wannan yankin. Shi yasa aka bada wurin lakanin cewa fadaman bauna.
Kai maganan cewa waɗanda suka kafa ake kaman jukunawa ne ko? To shin ya aka yi kuma kabilar harshen ko kuma kabilar yanzu suka bambanta? Shin haken suna da wani alaka ne da jukunawan ko kuma su jukunawan sun abin nan ne su mutanen ake suka mamaye?
Na'am, saboda dadewar lokaci ne. Su kamar da na yi bayani su biyu din nan su ne yan uwan juna wasu da wasu daya suke barin can tun daga can wurin yankin Ukari abin su suke bin wannan ruwa a kwale-kwale na jirgi har suka zo wannan yankin. To a lokacin a bisa tarihin ya nuna ba su zo da mata a wannan yanki ba. To da suka zo akwai wasu kabilu yau babu su, ana kiransu rukude. Saboda dama ana cewa ana tsoron akwai kananan kabilu za su bata. To rukude suna daga ciki. Yaran yanzu ma idan kai maganin rukude ba su san su ba, saboda kabilan sun bace. To ana jin harshen ake yau kamar mafiya yawa suna amfani da harshe ne na rukude da suka zo suka same su a wannan yankin a wancan zamani. To amma su yanzu babu su.
Kaman kuna da wani taki haka na mutanen ake a san ku da shi?
Gaskiya akwai taki. Idan ka ce ake za ce naman ruwa. Yawwa,
menene dalilin?
Yawwa, saboda suna rayuwa ne wanda ruwa ke kewaye da su gaba daya. Zaka samu fadamu manya na ruwa suna da yawa, za su kai 20. To saboda haka ake suna rayuwa ne ruwa ne ke kewaye da su sosai. Kuma kamar yadda na gaya maka asalin sana'ansu shine yin su da kuma harbi shine ake farauta.
Bari mu duba irin kalubale da ke addabar wannan yanki na Uga. Kaman da menene matsalolin ku da suke damunku?
Alhamdulillah gaskiya akwai matsala. Matsalar ma yanzu shine maganar noma, tunda da yanzu noman nan mun garja a kan shi ne. Shi ne abinda kowa da kowa ya dogara da shi. Amma mun samu matsala kwarai a yanzu saboda kamar makiyaya sun gallabi yankin kwarai, wanda zaka ga gonakai kamar shekaru 5 baya ba ma cin komai ba. Ko baran nan kusan a yanzu haka an kusan cinye mafi yawan gonakai da kuma duka da ake noma gaba daya a wannan yankin. Amma bana alhamdulillah albarkacin sojoji da suka zo, sojojin sama da suke a kurba sun zo sun kawo mana taimako kwarai. Shine muke ganin alama da yardan Allah bana za mu ci amfanin gonakanmu.
Kin bayan wannan ba ku da wasu matsaloli da suka jibanci kaman makarantu, ruwan sha, hanya?
Kai alhamdulillah wallahi akwai matsaloli kwarai. Yanzu makarantu fa kaman Uga yayi kaman shekaru 700 tunan cinka tun 13th century, amma har yau duka abin da zaka samu a garin community ne. Akwai secondary school amma community ne suka gina.
Al'umman
garin su ne suka gina wannan makaranta. Da primary school din ba za ka je ka gama wani gini wanda za a ce gashi wannan na gwamnati bane. Gashi kuma na ta aikace na makarantu da yawa. Amma Uga ba ta a ciki. To wannan ya dame mu, ga kuma maganan hanya uwa uba ke.
To domin jin irin kokari da ita gwamnatin jihar Nasarawa take wajen magance irin matsaloli da al'ummar jihar suke fuskanta, musamman ma na al'ummar garin Uga, na garzaya zuwa ofishin kwamishinan yada labarai yawon bude ido na jihar Nasarawa Komodo Dogo Shama domin jin ba a san shi game da kokarin gwamnati akan wannan matsaloli.
Kamar yadda mutanen Uga suka yi magana, batun hanya zan ce gaba daya gwamnati na shi mai girma engineer Abdullahi Esule tana da niyya ne domin ta bude hanyoyi duka a Nasarawa state, ba na hanya Uga ne kawai ba. Kuma mun riga mun fara ayyuka, musamman na bude hanyoyi duk mutum da yake karkara. Dama damuwan shi na fari shine batun hanya. Shi mai girma gwamna bai zauna ba, da akwai ayyuka da mun riga mun yi domin samu mutane a karkara ta mudandano abubuwan da gwamnati ta yi. Ba shakka idan magana na rikici tsakanin manoma da kuma makiyaya abu ne wanda duka Najeriya, kuma mun riga mun doka mata kai inda muka yi domin wayar da mu, kuma mun yi amfani da shugabannin kananan hukumomi da kuma sarakuna, mun yi amfani da su domin a yi wannan zance na zaman zumunci ba tare da fadawa tsakanin manoma da kuma makiyaya.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa to MBS Lafiya. Mun yi Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa sai anjima.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a daga malamai. Karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kafin mai sallama, muna taya Alhaji Muhammad Yakubu mai jama'a murnar auren ƴarsa Hafsat Muhammad da angonta Ibrahim Muhammad mai gatari, wanda za a ɗaura yau Juma'a da ƙarfe 2 na rana a masallacin Juma'a da ke kofar arewa a garin Gumel. Haka kuma muna taya Usman Tijjani Muhammad da amaryarsa Aziza Alhamza murnar ɗaurin aurensa da za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu da ƙarfe 11 na safe a gidan Alhaji Gwadabe mai tasa da ke unguwar Waruri a birnin Kano. To Allah ya ba da ikon halarta ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tana gabatar da shirin, da kuma Tubahiru Dido ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.